بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يمتشينا منرى نرجوما فدو غوتان شعبان هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم شكرا تدبو ديدا دليهو ديدا أشرين دا تاكوس واندكما شيني ديدا دي شعبكوي غوتان تاكوس ميلادية تدبو بيدا بكوي أكراتم نساتي ساتي أولا مجلسي مي البركة دومين تفسيرينا القرآن مي تلكي أيو ذامو شقا سورة الرحمن إن شاء الله تعالى. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان.
wanda ya ruwaito shi daga Jabir dan Abdullah, Allah ya kara masa yarda, yace خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا فتغس هبنسا يا كرنتا مس سورة الرحمن سي كراتا دوانن سونا أن كراوتا دوانن سونا سورة الرحمن كسن شوار أمفارا إتوانن سونا غدن سورة أمبو ديتدى كلمر الرحمن دغنن يتساموانن سونا. Wasu ce an kirawo ta da wannan suna Suratul Rahman saboda irin abin da ta kunsa a cikinta na bayanin irin ni'imomi da Allah Maɗaukakin Sarki ya yi wa ɗan Adam da aljanni, irin ni'imomi da ɗan Allah Maɗaukakin Sarki ya shimfiɗa a ban ƙasa da wanda ya yi su a sararin samaniya, ni'ima ta halittar ɗan Adam da abubuwan da Allah Maɗaukakin Sarki ya hore masa don rayuwarsa ta gudana. Kasancewar ta kunshi bayanin waɗannan ni'imomi manya-manya na Ubangiji, wanda dukkaninsu kuma tushensu shi ne Allah mai rahama, to shi yasa aka kirawo ta da Suratul Rahman, domin ta yi nusarwa ga abin da ta kunsa ko kuma take karantarwa. Wasu malamai sun ce dalilin da yasa aka saukar da wannan sura shi ne fadar da mushrikai suka yi, kamar yadda yake cikin Suratul Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. wannan fada ta mushrikai kamar yanda Allah ya gaya mana, yace idan aka ce da su ku yi sujjada ga wanda yake Ar-Rahman mai rahama, sai su ce waye Ar-Rahman kuma, to kamar amsa ce Allah Maɗaukakin Sarki yake ba su ta hanyar saukar da wannan sura, aka bude ta kuma da wannan suna Ar-Rahman allama al-Qur'an. Wasu kuma suka ce dalilin saukar da wannan sura shi ne abin da ya zo cikin Suratul Nahli, fadar da mushrikai suke yi na cewa Al-Qur'ani ba Allah ne Maɗaukakin Sarki ya saukar da shi ba, wani mutum ne yake koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan littafi, wannan Al-Qur'ani, innama yu'allimuhu bashar. To kamar dan a mayar da martani ga wannan da awata su, Allah ya saukar da wannan sura don ta zama martani gare su. Sura ce da aka saukar da ita a Makka a bisa kaulin daukakin sahabbai da tabi'ai, jumhurin sahabbai da tabi'ai sun tafi akan cewa wannan sura ce makkiya. Akwai waɗanda suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas ya kirawo ta madaniya, wato sura ce da aka saukar da ita bayan hijira. yana cewa an saukar da ita bayan sulhul hudaybiya, bayan sulhul hudaybiya, sulhul qadiyya shine sulhul hudaybiya, yayin da Suhail ibn Amr wato manzan Qurayshawa lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin da za a rubuta takardar yarjejeniya tsakanin mushrikai da musulmi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to a rubuta bismillahir rahmanir rahim. Suhail ibn Amr ya ce a mu ba mu san wani ar-rahman ba, sai dai a rubuta bismika allahumma. To kamar wannan aya, wannan sura ta sauka dan ta yi bayanin ar-rahmanu din da suke inkari shine wa, shine Allah wanda ya halicci halittu gaba daya ya ni'imta su da manya-manyan ni'imomi. Akwai kuma riwayar da aka yi daga shi Abdullahi dan Abbas wanda yake cewa sura ce makkiya in banda aya ta 29 yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an, ce dukkaninta makkiya ce in banda wannan ayar. To amma kauli wanda yake mafi inganci shine fadar daukakin sahabbai da tabi'ai da kuma ruwayar da aka yi daga Abdullahi dan Abbas shi kansa cewa wannan sura ce makkiya, kuma gaba dayanta babu wata aya wacce take madaniya a ciki. Ayoyinta a yadda yake rubuce a mushaf da muke karantawa ayoyi ne 78, wannan shine lissafin mutanen Sham da mutanen Kufa. A lissafin mutanen Madina da mutanen Makka suna cewa ayatu 77, domin ba sa lissafta wannan aya ta farko ar-rahman da ta zo, ba sa lissafta ta a matsayin aya ce, sabanin mutanen Sham da mutanen Kufa suna daukan kalmar ar-rahman ita kadai aya ce, mutanen Basra kuma suna cewa ayoyin 76. Wannan sura tana tattare da abubuwa daban-daban, abubuwa da dama. Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura don ya yi shela ga duniya gaba daya, halittu duka na sama da na ƙasa, mutum da aljan, don ya lissafa musu manya-manyan ni'imomi da ya yi. Ko kowace ni'ima kuma daga cikin ni'imomin da ya yi ita kadai ta isa ta nusar da ɗan adam ko ta nusar da aljan zuwa ga kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta. Da zai yi izina da ni'ima ɗaya daga cikin tilin ni'imomin da Allah ya yi masa, sawa'un a sararin sama ko a halittar jikinsa shi kansa ko a ainihin sasannin ƙasa, to zai yi imani da cewa Allah madaukakin sarki shi ne mahalicci wanda ya cancanci a bauta masa. Sura ta bude da bayanin girman sha'anin Al-Qur'ani, sannan kuma da girman sha'anin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, ta yadda Allah madaukakin sarki ya jibinci karantar da shi Al-Qur'ani, sannan da tunatarwa da wa'azi da jan hankali bisa bayanin irin dalilai na kudurar Ubangiji cikin irin halittu da Allah madaukakin sarki ya zuba a sasannin sama da wanda ya shimfida a doren ƙasa, waɗanda suke nuna irin ƙudura ta Ubangiji da girman iko nashi. Sannan kuma a cikin wannan tana lissafta ni'imomin Ubangiji ne da ya yi wa mutane gaba ɗaya, daga ciki akwai halittar shi kansa mutum da kuma halittar shi ɗan aljan, dukkaninsu waɗannan ni'imomi ne na Ubangiji kuma ƙudurori ne nashi, ƙudura ce tashi. Sannan kuma a cikinta akwai tabbatar da ainihin sakamako ga waɗanda suka kyautata su samu kyakkyawan sakamako a ranar gobe kiyama, da kuma tabbatar da mummunan sakamako ga waɗanda suka munana ayyukansu cikin mutane ne ko cikin aljanu. Hakanan surar tana tattare da wa'azi, wa'azi na cewa dukkan waɗanda suke doron ƙasa akwai ranar da za a wayi gari babu kowa, Allah madaukakin sarki zai share doron ƙasa ya kawar da duniyar gaba ɗaya. Wannan yana yin tunatarwa ne da nuni ne zuwa ga ranar da Allah madaukakin sarki zai tara 'yan adam dukansu ya yi musu hisabi, a ware ɗan wuta a ware ɗan aljanna. A cikin duk rugunsumin wannan bayanai da Allah madaukakin sarki yake yi, kuma yana nuni zuwa ga tabbatar da adalci da umarni a bawa dukkan wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Idan muka duba ayar da ta surar da ta gabata, surar da ta gabata Allah madaukakin sarki ya rufe ta da wasu kalmomi waɗanda suke nuna girman ƙudurarsa, suke nuna sakamako da Allah madaukakin sarki ya tanadar ma waɗanda suke masu imani masu taqwa innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Lalle waɗanda suke masu tsoron Allah suna cikin aljannatayya na ni'ima, suna cikin ƙorami. Haka nan fi maq'adi sidqin, suna a wani mazauni ko mazauna ta gaskiya a wajen wani sarki mai isasshen iko gagara ba dau. Kamar mai karatu zai tambayi kansa wane ne al-malikul muqtadir, wane ne shi, a yi mun bayanin wane ne wannan sarki gagara ba dau mai isasshiyar kudura. Shi ne kamar wannan sura sai ta zo ta ansa wannan tambaya, ar-rahman allama al-qur'an, to shi ne Allah mai rahama wanda kuma allama al-qur'an, ya sanar da al-qur'ani, ya sanar da dan adam al-qur'ani. Khalaqa al-insana, ya halicci dan adam, allamahu al-bayan, ya sanar da shi bayani. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban, rana da wata suna gudana da lissafi. Wan najmu wash-shajaru, wan najmu tauraro, ko kuma tsirarruka masu yado, wash-shajaru da bishiyoyi, yasjudani, suna sujjada. Was-sama'a rafa'aha wa wada'a al-mizan, haka nan sama ya daukaka ta kuma ya ajiye mizani. Allah tatghaw fil mizan, cewa kada ku yi shishigi cikin mizani. Wasu malamai suka ce khabar ne lil mubtada'in mahdhuf, wato Allahur Rahman, Allah shine Ar-Rahman, ko huwar Rahman idan ka hada shi da sura suratul qamar, yazan ansa ce ta tambayar da mai karatu yake yi wa kansa, wane ne sarki gagara ba dau, shine Ar-Rahman. Sai zama Ar-Rahman khabar ne li mubtada'in mahdhuf, ko kuma Ar-Rahmanu ya zama mubtada ne, allama al-Qur'an ya zama ita ce jumla ta khabar. Allah mai rahama da wannan suna, Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura, kamar yadda muka faɗa a cikin gabatarwa cewa wannan sura ta kunshi bayani na dangogin rahamomi na Ubangiji, ni'imomi na Ubangiji da ya halitta a sasannin sammai ko a doron ƙasa ko kuma a tattare da ɗan adam shi kansa, ya hore waɗannan ni'imomi gaba ɗaya don gudanar rayuwar ɗan adam da aljan da sauran halittu nashi gaba ɗaya. Wannan suna na Ar-Rahman suna ne, sifa ce ta Ubangiji wacce take nuna gamammiyar rahamarsa, gamammiyar rahamarsa da ta kunshi ko take da alaka da mutum, take da alaka da aljan, take da alaka da dabba, take da alaka da dukkanin halittun Ubangiji. Sannan gamamman suna ne wanda rahamarsa, wanda yake ya kunshi bayani akan rahamar Ubangiji wacce take da alaka da mutumin da ya yi imani da ma wanda bai yi imani ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya bude sura da wannan sunan Ar-Rahman, ba a ce Ar-Rahim ba, saboda Ar-Rahim yana keɓanta ne ga waɗanda suka yi imani da Allah su kaɗai. Amma ni'imomin da Allah ya faɗa a cikin wannan sura, dukkanin wani ɗan adam, sawa'un ya yi imani ko bai yi imani ba, yana cin moriyar waɗannan ni'ima, yana cin gajiyarsu. Saboda haka sai aka sa sunan da yake nuna gamewar rahamarsa ga halittu gaba ɗaya. Allah ya ce allama al-Qur'an, ya sanar da al-Qur'ani. Allama al-Qur'an, an shafe al-maf'ulul awwal daga cikin jumla ɗin, domin allama tana ta'addi ne zuwa ga maf'ulai, ko zuwa ga tana ta'addi zuwa ga maf'ul, tana ta'addi zuwa ga maf'ulai ne. Allama al-Qur'ana, ya sanar da al-Qur'ani. Wa aka sanar, ba a faɗi wanda aka sanarwa ba. Shi yasa wasu malamai suka ce allama al-Qur'an, ay allama Jibril al-Qur'an, ya sanar da mala'ika Jibril al-Qur'ani, wanda shi kuma ya ɗauko saƙonsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. wasu suka ce allama alquran ai allama muhammadin sallallahu alaihi wa sallama alquran ya sanar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama alquran wannan zai zama an sace ga kafirai waɗanda suke tuhumar alqurani da cewa koyarwar dan adam ce ba koyarwar Allah ba suke cewa innama yu'allimuhu bashar mutun ne yake koyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to kamar amsa ce Allah yake ba su cewa a'a wannan mai rahamar da rahamarsa ta kewaye komai da komai ta hada komai da komai shine wanda ya koyar da annabi sallallahu alaihi wa sallama alqurani alqurani ya gaya mana irin tuhunce-tuhunce da kafirai suka yi taiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da alqurani wa qala allazina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura وقالوا أساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلة الله يتي منا كافري وأن سكي سن كافرتا الله سنا تيوا شوانا القرآن با قوم بني فاتي كيرني دا النبي صلى الله عليه وسلم يكير كيرا كما وسمتاني سكا تيما كامسا أكن كيرما باشي كتا يزونا يا ربو تاشبا أخوي وسمزو والتافي مسنا للتتفي magabata su suka zauna suka taimaka mishi ya rubuta alqur'ani Allah ya ce faqad ja'u zulman sun zo da magana ta zalunci domin sun ajiye magana ba a mahallinta ba wa zuran sun zo da ƙarya wa qalu kuma suka ce asatirul awwalina tatsuniyoyi ne na mutanen farko iktatabaha da yaje ya nemi a bashi ya kwafa ya kuma kwahota wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila ana masa shiftatta ana masa imla'in waɗannan tatsuniyoyi safe da yamma haka nan Allah madaukakin sarki ya ba su ansa kamar yanda ya ba su ansa anan ya ya gaya musu cewa shi ya karantar da alqur'ani a wasu gurare ma ya ba su wannan ansa qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard ka gaya musu wanda ya san sirrin sama wanda ya san sirrin da ke cikin sammai da ƙasa shine ya koyar da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki a wata ayar ce alif lam mim kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alqur'ani daga Allah ne wanda shine gwani wanda yake masanin komai da komai to shine Allah madaukakin sarki ya bude wannan sura da fadan ni'ima ta alqur'ani da yayi wa dan adam Allah ya faɗi ni'imar alqur'ani saboda kasancewarta wato ya fara faɗar ni'imar alqur'ani kafin ya faɗi kowace irin ni'ima saboda kasancewarta ita ce mafi ɗaukaka cikin ni'imomin da Allah ya yi wa ɗan adam ni'ima ta addini ni'ima ta shari'a ni'ima ta faɗaka ni'ima ta sanin Allah ta sanin makoma wannan ita ce mafi girman ni'ima kuma ita ce mafi daɗewa tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam na farko ya sanar da shi wannan ni'ima ta shari'a wacce alqur'ani ya zo da ita to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya bude bayaninsa ko ƙididdiga waɗannan ni'imomi da wannan sura ta kunsa sai ya bude su da fadar mafi girman ni'ima ita ce ni'ima ta alqur'ani sannan sai ya zo da batun halittar dan adam ya ce khalaqal insana ya halicci mutum allamahul bayan ya sanar da shi bayani idan muka lura da zubin ayoyin za mu ga kowa wal adafi babu ba a ce wa khalaqal insana ba wa allamahul bayan wa shamsu wal qamaru bi husban ba a faɗi wannan ba sai aka faɗe su kowace jumla tana zaman kanta ba tare da an sa a ɗafi ba wawin da take nuna alaƙar ta da jumlar baya duk da cewa waɗannan ni'imomi gaba ɗaya masu alaƙa ne da juna ni'imar saukar da alƙur'ani wannan ni'ima ce wacce take maɓuɓɓugarta shine Ubangiji haka nan ni'imar halittar ɗan adam maɓuɓɓugarta shine Ubangiji shine dai wannan Ar-Rahman din haka nan sanar da ɗan adam yadda zai yi bayani shi kansa wannan ni'ima maɓuɓɓugarta shine Allah mai rahama yadda cewa ni'imomin nan suna da alaka da juna, sai Allah madaukakin sarki ya yanke wannan alaka ta hanyar rashin kawo wawul adafi, ba dan komai ba, dan ya cire maka tunanin cewa waɗannan ni'imomi da ake zanawa, allama alquran, khalaqal insan, allamahu albayan, kada ka dauka don a matsayin ni'ima ɗaya suke, kada ka tashi lissafi ka lissafa waɗannan dukan su a matsayin ɗaya, to sai aka cire wannan don a cire maka wannan wahamin. Sannan ka fahimci kowace ni'ima zaman kanta take, idan da za ka takaita akan tintintini cikin wannan ni'imar kawai ta ishi ta yi maka jagora zuwa ga sanin Allah, zuwa ga kadaita shi, zuwa ga sanin girmansa. Kowace ni'ima zaman kanta take, kuma ita kadai kafilatun li isbati qudratil lahi subhanahu wa ta'ala wa istihqaqihi lil ubudiyya. To shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo jumlolin ba tare da adafi ba, ki khalaqal insan, ya halicci dan adam, bai yi bayanin yadda ya halicci dan adam ba, ya faɗi maganar a dunkule. A wasu gurare Allah madaukakin sarki ya yi bayanin matakan halittar dan adam, kamar yanda a cikin wannan sura ma zai zo ya ƙara bayanin asalin halittar dan adam, amma anan ya faɗi dunkulalliyar maganar ce ya halicci dan adam, sai ya ce allamahul bayan, sannan ya sanar da shi bayani, ya koyar da shi bayani. Bayani din nan shine malamai suka ce al-muradu bihi an-nutq, ya sanar da shi yadda zai yi magana, yadda zai yi furici, yadda zai furta magana a fahimci me yake nufi, a yi magana ya fahimci abin da ake nufi, ya zauna da dan uwansa su tattauna, kowa ya fahimci juna. Wannan ita kanta wata gudar ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya yi wa dan adam. Allah madaukakin sarki a wasu gurare na alqur'ani ya yi bayanin wannan da ya hada halittar dan adam da kuma sanar da shi bayani, sanya shi ya zama mai magana a gane ko a yi magana ya gane. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, Allah ya halicci dan adam daga dugon maniyyi, sai gashi kuma khasimun, mai yawan husuma, mubinun kuma mai yawan bayani, mai bayani ko mai bayyana husuma. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Anan Allah madaukakin sarki yana jawo hankalinmu don mu ga tazara da take tsakanin dan adam bayan gama halittarsa da kuma asalinsa na farko. Ka duba tazarar da take tsakaninka da asalinka na farko. Nutfa, asalinka dugon maniyyi, daga cikin dugon maniyyin nan aka fitar da sinadarin da aka yi halittarka da shi. Wannan sinadarin shi ne ya sa ta hanyarsa aka samar da wannan mutumin, wanda shi ne yanzu zai yi magana, ya yi bayani, a fahimce shi, ya fahimci me yanda yake sauraro, har ma ya yi jayayya, a faɗa ya faɗa, kai ba ma ya yi jayayya a kan abinda yake da gaskiya a kansa ba, ko yake da tushe a kansa, a'a, zai yi jayayya har a kan abinda ba ya da gaskiya, kuma ya yi ƙoƙarin fito da hujjojinsa a bisa riyawarsa cewa a kan gaskiya yake. In ka duba tazarar yadda asalinsa yake a matsayin dugon maniyyi da yadda yanzu ya zama yana bayani, yana magana, ana fahimtarsa cikin uslubi, salo na magana, cikin hikima, cikin azanci, za ka gane babbar kudura ta Ubangiji. Allah madaukakin sarki yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahati la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal'absara wal'afida. Allah madaukakin sarki shi ya halitta ya fitar da ku daga cikunan iyayenku a matsayin yan jarirai a lokacin ba ku san komai ba, la ta'lamuna shay'an, ba abinda kuka sani, amma ya sanya muku ji, ya sanya muku gani, ya sanya muku zukata, ma'ana ya hore muku kafofi wanda ta hanyar su ne ake samun ilimi. Ana samun ilimi imma ta hanyar tunani wanda shine zuciya take nunawa, ko ta hanyar ka ji abu ka kiyaye, ko ta hanyar ka gani. Allah ya hore muku waɗannan kafofin ya sanar da ku ilimi wanda da ba ku san komai ba. To Allah maɗaukakin sarki yana yi maka ishara cewa cikin halittar ɗan adam akwai abubuwan mamaki. Idan ka ɗauki abu ɗaya tak cikin abubuwan mamaki da ke tattare da halittar ɗan adam, su kaɗai sun isa su sa maka tsoron Allah, su kaɗai sun isa su sa maka sanin Allah. Ya keɓance bayani da ambato, domin shi ne yake tantance tsakanin ɗan adam da halittar da ba ta ɗan adam, wato dabbobi da kuma daskararrun halitta kamar duwatsu da makamantansu. Bayani shi ke tantance ɗan adam da wanda ba ɗan da dabba. Idan ana so a faɗi abinda yake nuna insaniyar mutum, shi ne a ce mai magana ne. Shi yasa ko falasifa idan suka tashi tarifin ɗan adam, bayanin wane ne ɗan adam, sukan ce alhayawan annatiq, wato wata halitta mai rai kuma mai magana. Alhayawan ba suna nufin dabba ba, suna nufin halitta mai rai sannan kuma mai magana, domin magana ita ce take bambance ɗan adam da sauran halitta. Ma'ana ita ce babban ma'aunin da yake zama mai bayyana tsakanin ɗan adam da dabbobi. To idan ka ɗauki wannan kawai, shi kaɗai da Allah ya keɓance da ambato a nan, wanda shi ne yake bayyana insaniyar ɗan adam, shi kaɗai wannan za ka ga akwai cikakkiyar ƙudura ta Ubangiji. Magana ɗin nan da ɗan adam yake yi, abubuwa da dama su suke haɗuwa su samar da ita. Harshe, labbansa, ganda ake ce mata, ko ganda ko ganda, sannan ri'arsa wato ƙodarsa da ainihin maƙoshinsa da mahaɗar maƙoshin da kwaroron da yake tsakanin ƙoda da maƙoshi, waɗannan abubuwa gaba ɗaya su suke haɗuwa su fitar da dukkan wani lafazi da ɗan adam zai furta. Bugu da ƙari kuma akwai ƙwaƙwalwa har ila yau. Waɗannan abubuwa duka su suke haɗuwa don su samar da lafazi ɗaya da ɗan adam zai furta. Kada ka kawo maganar jumloli da yawa ko huduba ko lacca, a lafazi ɗaya, kalma ƙwaya ɗaya da ɗan adam zai furta. Abubuwa ne, abu ne da yake biyowa matakai-matakai. Na farko, ɗan adam ya ji buƙatar yana son ya yi magana. Wannan shu'uri da zai yi, shu'urin da zai samo asalinsa imma daga ruhinsa, imma daga idrakinsa, fahimtarsa, wani shu'uri da zai kinsu tare da ɗan adam cewa yana so ya furta wani lafazi, dandanan wannan saƙo ko wannan shu'uri ya kai zuwa ga ƙwaƙwalwa. Wannan ƙwaƙwalwa ita kuma ta harba wannan saƙo ta hanyar jijiyoyin ɗan adam, ta harba shi zuwa ga inda za a fara aiwatar da shi a aiwace. Ƙoda ta ɗan adam za ta fitar da iska gwargwadon wannan lafazi da ake buƙatar ya fita, ko ɗan adam yake buƙatar ya fita. Wannan iska za ta bi kwaroron da yake tsakanin ita ƙoda ɗin zuwa maƙoshi, in ya je har ya je kan gaɓar maƙoshi ɗin, daga nan kuma ya shiga maƙoshi ya zama wani sauti. A lokacin da zai zama sauti, a nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya ake kanikancin wannan sauti, a fitar da shi a irin sigar da shi mai maganar yake so ya fitar da sauti. Yana son ya fitar da shi da ƙarfi, ko yana son ya fito da shi a hankali, yana son ya fito da shi cikin kakausar murya ko cikin lausassan murya, duk a cikin kwaroron maƙoshi. Allah maɗaukakin sarki ya sanya waɗannan saututtuka daban-daban. Wannan saututtuka da suke fita da siga salo iri-iri, sama ko ƙasa, ko mai kauri ko mai laushi, ba wanda zai iya maka bayanin yaya ake gudanar da wannan aiki ba mai iya maka wannan bayani zaka tara duniya gaba daya yadda ka san ana daura irin zarar da yake jikin gurmi ko jita kowane zare akwai irin sautin da yake bayarwa to abinda Allah madaukakin sarki ya halitta a makoshin dan adam wanda yake ba da sauti iri-iri daban-daban ya fi wannan da kake gani na zirrika ko ma fiyano waɗannan abubuwa da ake taɓawa kowane guda ɗaya zai fitar da sauti daban a jikin abin kiɗa guda ɗaya a cikin fiyano ɗaya a iya samun sauti wajen 20 kala 20 to halittar da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta maƙoshin ɗan adam da irin yadda take tantance sauti daban-daban ta fi ƙarfin wannan abin da ɗan adam ya ƙera yake amfani da shi wajen fitar da sautuka daban-daban to lokacin da wannan makoshi kuma zai fito da wannan sauti cikin irin kamannin da shi mai maganar yake da nufin ya fitar da shi yanzu kan harshe to a harshe ɗin kuma a nan ne ake wato fitar da yanayin kalmar da zai fitar irin kalmar da zai fitar sautin kalmar da zai fitar kowane sashi na jikin harshen ɗan adam akwai irin abin da zai fitar na sauti ko na kalma sannan ya haɗu tare da ganda ko ganda yake ce mata ko tare da ganda da labba guda biyu su kuma ne za su fitar da irin kalar wannan kalma ɗin da yake sanya fitar ta shi yasa kaga Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin cikin baiwar da ya yi wa ɗan adam ya faɗi halittar ɗan adam da ba shi harshe da labba guda wa lisanan wa shafatai ba kawai Allah yasa ya faɗi labba ba dan ya nuna maka cewa irin ayyukan da waɗannan abubuwa suke yi wajen kowane lafazi ɗaya da ɗan adam yake faɗa abubuwa ne da ba wanda zai iya gano haƙiƙanin kunihinsu sai Allah idan kalma ɗaya da ɗan adam zai furta sai ta biyo ta waɗannan matakan wani irin ƙwarewa ce da Ubangiji ya yi wajen halittar wannan abu ne da baya misaltuwa ka duba kalma ɗaya a cikin bayanin nan da nake kalmomi nawa nake faɗa duk kalma ɗaya da za mutum zai furta sai ta bi an gudanar da waɗannan ayyuka ɗin ta bi ta cikin waɗannan guraren kafin ta fito ta zama kalma a cikin haka ɗan adam yake bayani har ya fito da manufarsa ya yi bayanin abin da yake so ya faɗa a fahimce shi shi ma idan aka yi bayani ya fahimci abin da ake faɗa wannan babu shakka ni'ima ce gagaruma wacce ya kamata ɗan adam ya yi tintintini a kanta to amma kasancewar ɗan adam ya saba da ita yana ji ana magana shi ma ya taso yana magana sabansa da waɗannan ni'imomi sai suka mantar da shi girman ni'imar kaga akwai buƙatar a jawo hankalinsa zuwa ga wannan ni'ima musamman ni'imar bayani bayan ta alƙur'ani domin ita ce ta tantance shi daga sauran halittu na dabbobi ko daskararrun halittu da Allah ya yi sannan Allah ya ce ash-shamsu wal qamaru bi husban rana da wata suna gudana da lissafi waɗannan su ma wasu manya-manyan ni'imomi ne na Ubangiji da Allah ya yi wa ɗan adam sannan kuma wasu ayoyi ne da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a gaban ganin ɗan adam don ya yi tunani a cikinsu ya fahimci girman Ubangiji kasancewar ɗan adam ya saba ya ga hudowar rana ya ga faɗuwarta ya ga fitowar wata ya ga faɗuwarsa bai tsaya ya yi tunani a kan halittarsu ba saban da ya yi da ganinsu wannan sabo ya zama shamaki a kankanin tunaninsa da sanin girman waɗannan abubuwa shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ƙoƙarin ko yake cire wannan shamaki da yake tsakaninmu ya jawo hankalinmu zuwa ga duba zuwa ga girman halitta da Allah maɗaukakin sarki ya yi a cikin sammai ta hanyar halittar wata a rana da kuma wata. Rana da wata ba su ne mafi girman halittu da Allah ya yi a sararin samaniya lokacin da muka yi tafsirin suratul najm, inda muka zo tafsirin wa annahu huwa rabbu shi'ra, mun faɗi maganar cewa ita wannan shi wannan tauraro da ake kira ash-shi'ra, musamman wanda Laraba suke cewa ash-shi'ra al-yamaniya, wacce take fitowa daga kudu, wannan tauraro ya ninninka, wato girmansa ya ninninka girman rana sau ashirin, haskensa ya ninka na rana sau hamsin. To kaga ashe kenan ba rana ita ce mafi girmar halitta da Allah ya yi a sama ba. Akwai tauraron da Larabawa suke kira su hai, wannan tauraro ƙarfin haskensa da zafin da ya ƙunsa ya ɗara na rana sau 2,500. Kaga shi ya fi shi'ira ɗin ma. Waɗanda duk halittu ne da suke cikin sammai, waɗanda suke gudana a cikin sammai, Allah ya musu magudanarsu, kamar yadda ce lashamsu yan bagila ha an tudrikal qamar walal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun kowanne ɗaya daga cikinsu Allah ya buɗa masa hanyarsa, ya shata masa hanyarsa wanda yake gudu a cikin wannan hanyar. To Allah bai faɗi shi'ira ba a nan, bai faɗi suhailu ba, bai faɗi wani tauraro ba daga cikin manya-manyan taurari, don ɗan adam ba su yake riska ba. Abinda ɗan adam yake riska, yake gani a rayuwarsa ta yau da gobe, ita ce rana da wata. Saboda haka sai Allah ya faɗi rana, ya faɗi wata. Ranan nan wacce muke gani, kamar yadda masana sararin samaniya suka kiyasta nisan wannan duniya da muke rayuwa a kanta da nisan rana da kimanin miliyan 92.5. Wannan ita ce tazarar da take tsakaninmu da rana. Wannan tazara inda za mu fahimci komai Ubangiji ya yi shi bi husban da lissafin wanda yake babu tasgaro a cikinsa ko kaɗan. Wannan tazarar da take tsakaninmu da rana ita ce tazarar da ta dace da rayuwar ɗan adam da abubuwan da Allah ya halitta a doron ƙasa. Gwargwadon wannan tazarar ne zai ba mu dama mu amfana da hasken rana. Hakanan sauran halittu na ƙasa da tsirrai da Allah ya yi su amfana da hasken rana. Da tazarar da take tsakaninmu da rana za ta ragu a kan haka, to duk za mu ƙone. Gaba ɗaya duniyar da abin da yake kanta sai ta ƙone. Haka nan da tazarar za ta fi haka, sai kuma mu daskare don sanyi. Don haka wannan tazarar Allah ya sanya ta da lissafi, wanda yake lissafi ne da babu zobawa, babu tasgaro a cikinsa ko kaɗan. Da husban da Allah ya faɗa, da wannan ya ajiye wannan tazara da take tsakaninmu. Da a ce Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan tauraro na shi'ira a mahallin da ya ajiye rana, da duk mun ƙone duk abin da yake doron ƙasa da ya ƙone. Ko ya kawo Suhail ya aje shi a inda ya aje rana, to babu abin da zai rayu a doron ƙasa kuma. Duk ƙoramu sai su ƙafe, ɗan adam sai ya zama toka, duwatsu duk sai su da gargaje. To haka nan shi kansa wata da nisan da yake tsakaninmu da shi da rana, wanda wannan nisa ɗin da yake tsakaninmu da wata shi ne gwargwadon abinda ya kamata ya zama tsakaninmu da shi. Domin wata yana da tasiri wajen maddul bahri wa jazri, to irin ambaliya ta ruwa ɗin da kuke gani da kwanciyar ruwa yana da alaka da hasken farun wata. Idan da zai yi ƙasa sama da yadda yake, to ɓambaliyar sai ta zama dufa ne kuma. Duk duniya gaba ɗaya ta nitse cikin ruwa don a halaka. Haka nan da zai yi sama da yadda yake a haka, to kuma ruwan ba zai amfanu da wannan jazibiya ta shi ba. To kaga ashe akwai gudar ƙudura ta Ubangiji a yadda ya sanya taura abinda yadda ya sanya rana da wata suna gudana. Shi yasa yace wash-shamsu wal-qamaru bi-husban faliqul isbah waja'ala al-layla sakanan wash-shamsa wal-qamara husbanan zalika taqdirul aziz al-alim. Haka nan Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata su zama abin lissafi. Daga cikin irin amfanin su zamu iya tantance lissafi na shekaru, lissafi na watanni, lissafi na kwanaki, lissafi na awowi, lissafi na mintuna. Dukkan gudanar waɗannan halittu rana da wata su suke ba mu dama mu iya samar da wannan lissafi din. Idan babu wannan wata da rana din ba yadda za mu samar da wannan. Don haka lokutan ibadunmu duk sun ta'allaka da waɗannan halittu da Allah ya yi. Haka nan abubuwan da suka shafi mu'amalan mu, lokutan da mutumin da zai ci bashi ya ce zan dawo da shi wata kaza, da babu watan ya zai iya sanya wannan lokaci ba. Zan dawo da shi rana kaza nan da sati ɗaya, da babu hudowar rana da faduwa wannan ba za ta samu ba. Inda za ka fahimci gudanar wata, wato hudowar rana da faduwarta, a bisa wannan ɗabi'a da ɗan adam yake rayuwa a ciki ni'ima ce. Sai idan mutum ya je irin kasashen nan, kasashen wani yanki na kasashen Scandinavia irin su Norway, yace yaga inda rana take wata shida bata fadi ba. Ai wata shida a rana ake, a dau azumi da rana, a aje da rana. Ai wata shida a cikin dare ake, a dau azumi da daddare, a aje da daddare. Duk wanda zai je wani yanki na kasar Norway da wasu kasashe na Scandinavia haka suke rayuwa. Allah ya sanya musu bala'in sanyi, komai kankara yake. Don haka tufafin da za su sa ba irin tufafin da muke sawa ba, sai dai a sa tufafi na fatu dabbobi, sai ita suke sawa. Ka shiga gidanka kafin gari ya waye, kankara gaba ɗaya ta toshe ƙofofin gidan, sai an sa diga an sare, sannan ka fito. To ashe kaga gudanar rana da wata a bisa wannan yanayin da kake rayuwa a ciki ba ƙararrun ni'ima bace. Ba za ka gane ba sai inda ka samu kanka a cikin irin wannan guri. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin dujal da yadda zai yi tafiya a doren ƙasa, ko da shekarun da zai yi, wanda Allah madauka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace akwai shekarar da zai yi a abin nan a kwana ɗaya da zai yi kasana. Har sahabbai suka ce to ya za mu yi sallah, kace ku kaddara. To kaga wanda zai je irin wannan kasashe wajen yin sallarsa sai dai ya kaddara. Ta yaya zai kaddara? Ya dubi kasar da take tafiya ko take rayuwa cikin ɗabi'a, wato rana da wata suke gudana a bisa ɗabi'arsu. Mafi kusa da kasar da ya shiga mai wannan ɗabi'a ɗin ta watanni shida ko wadanni shida rana ko watanni shida dare, sai ya kaddara da wancan. Musamman yanzu da kafofin, wato kafofin sadarwa suka zama sun yi sauki, sauraka za ka ga kiran sallah a ƙasar da kake makotaka da ita, za ka iya yin waya a gaya maka. To da wannan za ka kaddara sallolinka a zahar, la'asar, magriba, isha'i, asubahi. Sanda za su yi sallah a zahar, kai ma ka tashi kai, ko da cikin tsakar dare ne. To sannan Allah madaukakin sarki ya ce wan najmu wash shajaru yasjudan. An-najmu malamai sun yi sabani wajen tafsirin sa, wasu suka ce ana nufin tauraron da kake gani a sama. Tauraron da kake gani a sama shi Allah madaukakin sarki yake nufi anan. Wannan magana Mujahid da wasu daga cikin malaman tafsiri su suka ambace ta, wasu kuma suka ce annajmu anan ana nufin tsuro tsuran da yake yadu wanda yake bin ƙasa wanda baya tashi kan wani itaci, baya tsayuwa kan wani sangalali, yana yadu ne a ƙasa, yana bin ƙasa ne, shine annajmu. Ash-shajaru kuma shine wanda yake kan itacensa, kamar sauran bishiyoyi, kamar sauran itatuwa. Wannan tafsiri shine a tafsirin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas da kuma almajirinsa Sa'id ibn Jubair da Sufyan ath-Thauri da kuma As-Suddi, Isma'il as-Suddi, Allah ya kara musu rahama. To amma Ibn Jarir at-Tabari yana ganin tafsirin Ibn Abbas shine yafi rinjaye, wato a fassara shi da annajmu tsiro wanda yake mai gudana, mai bin ƙasa, mai yadu, ba a fassara shi da tauraro ba, don ya dace da ambaton bishiya wacce take kan itace. Amma Ibn Kathir da wasu daga cikin malaman tafsiri su kuma suna ga tafsirin da yake cewa annajmu ana nufin tauraro na sama shine yafi dacewa a dauka a matsayin ma'anar kalmar annajmu anan. Sun yi hujja da cewa Allah madaukakin sarki ya ambaci wata tauraro ya ambaci rana da anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal qamaru wan nujumu والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله ما أوكي كنسل كيتي أشيبك غنيبة أبنديكي تكين سمي أبنديكي تكين كسا هو وانديكي تكين سمي دو وانديكي تكين كسا دسنا سجدا غا الله حكا نندرانا دواتا دتوراري سي الله أمبتش توراري تاردرانا yace suna sujjada ga Allah. To shi yasa wasu suka ce annajmu anan yafi dacewa a fassara shi da taurari, tunda kalmar annajmu tana zuwa ismu jam'in ne, tana nufin taurari kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin suratul najm. Saboda haka annajmi anan annujumu ake nufi. Suka ce wannan shi yafi rinjaye, shi yafi dacewa da waccan aya da Allah madaukakin sarki ya ambaci rana da wata, sai ya ambaci taurari, yace duk gaba ɗayansu suna yin sujjada ga Allah. A cikin ambaton taurari ko kuma a ambaton tsirrai masu yadu sannan da bishiya a ce suna sujjada, wani jan hankalin ne na daban. Allah ya faɗi girman halittar rana, ya faɗi girman halittar wata, sannan ya yi ishara zuwa ga taurari wanda a cikinsu akwai waɗanda sun fi ranar, sun fi watan girma, sai kuma ya ce yasjudani, dukkaninsu suna yin sujjada, don ya nuna maka cewa girman halittarsu da tsarin da Allah ya ajiye su a kai ba su fitar da su daga ɗa'a ga Ubangiji ba. Kai ɗan adam da ba koman kowa ba, kai ne kake ainihin kangarewa Ubangiji, kake taurin kai, ake rikici da kai akan biyar Allah. Ranar da kake gani bata taɓa samun tasgaro ba cikin aikinta, da wata da kake gani, da taurari da kake gani, da halittu gaba ɗaya da Allah ya yi na sama da ƙasa, duk gaba ɗaya suna rausanawa Ubangiji, suna faɗuwa su sujjada ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya so su yi wannan sujjada ɗin. Yusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbih. Sammai bakwai da ƙasa da abin da ke cikin su gaba ɗaya suna yin tasbihi ga Ubangiji, suna godewa Ubangiji. Ku ɗan adam ku ne ba ku fahimtar tasbihin, rausayawa da bishiya take yi yayin da iska take kadawa, wannan yana daga cikin tasbihin. Yado wato ya dan da tsiro mai yado yake yana bin kasa a cikin wannan yanayi sujjada yake ga Ubangiji. Saboda haka idan da Ubangiji yana amfana da abinda ake masa na bauta, da a ce abinda dan adam zaka yi wa Ubangiji na bauta zai amfana da shi, to kangarewarka ba za ta tuce shi da komai ba. Akwai manya-manyan halittar da Allah ya yi sun fi ka yawa, sun fi ka girma, su suna bauta wa Ubangiji. Saboda ko ka yi biyayya ko kakka yi biyayya, wannan ba zai cutar da Ubangiji komai ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce wassama a rafa'aha, ka karanta ku
wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taqaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuqsimul mizan wal arda wada'aha lil anam إِنَّ فَاكِهَةَ وَالنَّخْلَ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
الله مدوكي سركي يتي والسماء رفعها كما sama Allah ya ɗaukaka ta, wa wada al-mizan sannan ya ajiye mizani, Allah ta tsagau fil mizan da cewa kada ku yi shishigi cikin mizani, wa aqimul wazna bil qisti ku tsayar da mizani bil qisti da adalci, wa la tuksiru al-mizan kada ku tauye mizani, wal arda wada'aha lil anam kuma ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta domin halittu, fiha fakihatun a cikinta akwai wasu kayan marmari, wan nakhlu da dabinai, zatul akmam ma'abota konsanni, wal habbu da kuma ƙwaya, zul asfi ma'abocin ƙaiƙayi, wal raihanu da kuma mai ƙanshi, فبأي آلاء ربكما تكذبان. To da wadanne ni'imomi ne na Ubangijin ku, ku mutane da aljanu kuke karyatawa. Allah ya ci gaba da lissafa ni'imomin sa. Sama da Allah madaukakin sarki ya daukaka ta, ya sanya wadannan manya-manyan halittu a cikin ta dan ta zama rumfa ga dan adam da halittun da Allah ya yi, sannan kuma ta zama kwalliya ga ita kanta duniyar gaba ɗaya da abinda ta ƙunsa a cikinta na taurari masu haske da kuma wata wanda yake haskakawa da daddare da rana wacce take haskakawa da rana. Allah ya yi wannan domin jin daɗin ɗan adam da sauran halittu da Allah ya yi. Wa wada al-mizan, haka nan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mizani, ya sanya ma'auni, ya sanya mizani na adalci a cikin dukkanin abin da ɗan adam zai aikata. A cikin dukkanin aikin ɗan adam dole ne ya yi izina da mizani. Idan ɗan adam zai yi izina da mizani, mizanin nan shine alama ta adalci, to ba zai bauta ba wani Allah, domin ya san ɗaukan haƙƙi na Ubangiji a bama wani Ubangiji zalunci ne, kuma karya mizani ne. Haka nan ɗan adam idan zai yi izina da mizani ba zai fanɗare wa manzannin da Allah ya aiko masa, domin waɗannan manzanni su Allah ya zaɓa ya ba su shari'a a hannunsu, ya ce a yi musu biyayya, yi musu biyayya ita ce shi ne tafarkin tsira, fanɗare musu da kangare musu, wance kali ne da aiki da wannan mizani da Allah ya saukar. Sannan ɗan adam zai yi izina da mizani ba zai cuci ɗan uwansa ba, ba zai zalunci waninsa ba, ba zai nemi haƙƙin da ba nasa ba, ba zai rike haƙƙin wani ba. Halittar ɗan adam gaba ɗaya da tsarin Ubangiji gaba ɗaya da ya sanya, ya sanya wannan mizani cewa shi zai gudanar da rayuwar ɗan adam gaba ɗaya. Da zarar ya kauce ma mizani, to zai fada cikin halaka ne, zai cuci kansa ta hanyar kangarewa Ubangiji, zai cuci kansa ta hanyar halittar ɗan uwansa. Shi yasa Allah ce Allah tatghaw fil mizan, kada ku yi shishigi ku wuce gona da iri cikin harkar mizani. Shishigi da wuce gona da iri shine barin shi kansa mizani. Kalmar mizani anan, a yadda nake muku bayanin nan, ta kunshi rayuwa da Allah madaukakin sarki ya tsara gaba ɗaya. Ba wai kawai ana nufin mizani na awo ba, ka ɗauke ta da ma'anarta da faɗi. Allah madaukakin sarki kamar yadda ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana, daga sama Allah ya sauko da kwanan awo ko ya sauko da sikeli. To amma me Allah ya ce a cikin wannan aya? Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nas bil qisti. Allah ya saukar da littafi, ya saukar da mizani. Shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa mizani din nan shi ne bayanan da Allah madaukakin sarki ya yi a cikin Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ko menene zaka gudanar, zaka samu mizanin da wannan abin da zaka gudanar zai hau akai. Ko dai ya hau akan mizanin da zai ce kai, ko ya hau akan mizanin da zai ce ka bari. Amma babu wani abin da zaka gudanar a cikin rayuwarka babu mizanin sa a cikin Alkur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa waɗanda suke cewa nususul kitabi la tafi bi ushri bi ishari hajatil ibad, cewa nassin Alkur'ani da sunna ba za su biya buƙatar ɗaya bisa ɗari na buƙatar ɗan adam ba, wannan ba su san Alkur'ani ba, ba su san sunna ba. Domin wannan rubutun abu ne da an rubuta shi a cikin littattafai, musamman littattafan usul, Ghazali, Fakhruddin Razi, Ibn al-Khatib sun yi ta maimaita wannan maganar cewa ɗan adam yana buƙatar ƙiyasi, domin in babu abin da domin nassin da za su da Allah ya saukar a cikin Alkur'ani da hadisi ba za su biya ushri mai ishari hajatil insan ba. Kaga wannan ya nuna ba su san Alkur'ani ba, ba su san sunna ba, domin shi kansa ƙiyasin idan na gaskiya ne to yana da sikelin da zai shiga cikinsa a cikin Alkur'ani da sunna. Kaga kenan babu wani abin da zai fita daga cikinsu. Sawa'un, abu ne mai kyau akwai bayaninsa mai kyau, abu ne mara kyau akwai bayanin da zaka samu Alkur'ani abin nan bai da kyau. Kana iya ka gano shi ta hanyar ilimi da Allah zai baka, kana iya ka jahilci shi. Jahiltar ka da shi ba shi yake nuna babu ba. Don haka mizani a nan kalma ce da ta kunshi rayuwa gaba ɗaya. Allah ya tsara rayuwar ɗan adam gaba ɗaya, ya ɗora ta akan mizani na shari'a. Kowane abu mutum zai yi, to akwai mizanin da zai bashi direction na yayi ko kai yayi. Allah ya ce wa aqimul wazna bil qisti, ku tsayar da mizani da adalci. Wala tuksirul mizan, kada ku tauye mizani, ku tsayar da mizani da adalci. Yayin da zaka yi awo, ko zaka auna da sikeli ko da kwano, to ka tabbata kayi adalci. Yayin da zaka yi hukunci tsakanin mutane biyu masu husuma, ka tabbata kayi adalci. Yayin da zaka yi bayani akan wani, ka tabbata abinda zaka faɗa haka yake. Dukkan rayuwarku ku tsaye da mizani da adalci, kada ku tauye mizani, kada ku tauye mutane haƙƙinsu, kamar yadda Allah ce wazinu bil qistasil mustaqim. Al qistasil mustaqim shine Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Sannan Allah ce wal arda wada'aha lil anam, wannan ƙasa Allah ya sanya ta gan domin halittu. Wada'aha, wada'aha, ka duba kalmar da kyau. Wada'a, kalmar wada'a kama a ɗauko abu a aje maka shi, ba shi ne wada'a da larabci ba. Allah bai ce khalaqa ba, tare da cewa shi ya halicci ƙasa, ƙasa halittarsa ce, amma anan sai ya amfani da kalmar wada'a.
an aje maka ita, domin Allah maɗaukakin sarki ya sanya ƙasa don ta zama istiƙirari ga ɗan adam, wurin nutsuwa. Ga ta ƙasa ce da masana suke cewa motsi take yi, duniyar motsi take yi, ta duru haula nafsiha wa ta duru haula shams, kamar yadda masana kimiyyar ƙasa suke faɗa, tana juyawa a kankin kanta, sannan kuma tana juyawa a daura da rana, tana juyawa a kankin kanta tafiyar mil dubu a awa ɗaya, tana juyawa daura da rana tafiyar mil dubu sittin a awa ɗaya. Wannan juyawar da take yi, kana jin ta? Dan adam baya jin motsi, gashi yana ciki, amma tana tambal-tambal da shi, ba zai taɓa sanin irin gudun da take da shi ba a yayin da take jujjuyawa, domin Allah ya sanya ta kamar doki da Larabawa suke kiran shi al-farasu zalul, doki horarre wanda zaka haushi kai sukuwa ka saki linzami yadda kake so ba tare da ya je hoka ƙasa ba. Allah ya hore maka shi, gashi nan yana su kwana da kai, amma kuma kana tafiya a kansa, kana kansa ba tare da ka faɗo ƙasa ba. To kaga sai Allah ya a wata ayar ya sifanta ƙasar da muke guda rayuwa a kanta da kalmar zalul, wallazi ja'ala lakum al-arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Allah ya sanya muku ƙasa zalulan, hurariya. Wasu malamai suka ce kamar tashbihi ne, kamar a ce ya sanya muku ita kalfarasi zalul, kamar horarren doki, gashi su kwana yake da kai, amma kuma baka faɗi ba. To haka ita ma ƙasa, duk da tana gudana, amma ba ta taɓa yin tubata yadda kai. Ɗan adam baya fahimtar wannan ni'imar har sai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya so ya ɗan jarrabe shi ta hanyar ya ƙasa ta yi aman wuta, ko dutse ya yi aman wuta, ko ta hanyar girgizar ƙasa. To a lokacin yake fahimtar ni'imar istiƙirarin ƙasa da yake tafiya a kanta, saboda sabo da ya yi na kai kawo a kanta, bai taɓa tunanin ni'imar riƙe ƙasa da Allah ya yi da duwar wasu, ba ta tambal-tambal da shi, ba ta hantsilar da shi, ba ya iya riskar wannan ko ya tuna wannan dauri, sai lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya so ya yi masa wata signal, dan ba shi sanarwa ta hanyar girgizar ƙasa, ko ta hanyar ambaliyar ruwa, a lokacin zai san ni'imar istiqrari na ƙasa da yake rayuwa a kanta. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi tabiri da kalmar wada'a, bai ce khalaqa ba, kamar faifai ne aka aje maka, ga ta nan a shimfiɗe, wal arda ba'da zalika dahaha, sannan daga baya Allah ya shimfiɗa ƙasa, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum, fitar muku da ruwanta da tsirranta, ya kafe ta da duwar wasu don ku ji daɗi, ku yi rayuwa mai daɗi ku da dabbobin. Allah ce fiha fakihatun, a cikin ƙasa ɗin akwai kayan marmari iri-iri, masu ɗanɗano daban-daban, masu ƙanshi iri-iri, wannakhlu haka nan da dabino, zatul akmam ma'abocin kwansanni, dabino wanda yake fara hudarsa sannan ya yi wani abu kamar kwansu kafin ya zama dabino ɗin. Allah maɗaukakin sarki ke duba wannan ni'ima ta Ubangiji da ya hore muku, waɗannan ni'imomi ne da kuna ganin su a doron ƙasa, kuna ta'amuli da su yau da gobe, kamar yadda kuke ganin ni'imomin da suke cikin sasannin sama, kuna ta'amuli da su yau da gobe amma ba kwa izina. Wal habzul asfi, haka nan da ƙwaya, ma'abociyar ƙaiƙayi, dukkan wani ƙwaya da za a fitar da ita daga zargan da yadda a fitar da ƙaiƙayinta, ita Allah maɗaukakin sarki yake ishara zuwa gare ta, shi ne zul'asfi ɗin. Da yawa daga cikin malamai sun fassara al'asfi da attibin, shi ne ƙaiƙayi. Haka nan warraihan, da wadda take mai ƙanshi, irin tsirrai da Allah maɗaukakin sarki ya halitta waɗanda suke da ƙanshi a yayin da ka shaka, waɗanda amfaninsu a wajen ka shi ɗaya su baka wannan ƙanshi ɗin domin ka samu kwanciyar hankali, ka samu nutsuwa, ka samu kyakkyawan yanayi da za ka yi tuntuntuni. Amma wannan bai sa ka yi tunani zuwa ga waɗannan ni'imomi na Ubangiji ba, ya sanya kana faɗa da ayoyin Allah, kana faɗa da ni'imomin da Ubangiji, ya saukar maka baka izina da su. Shi yasa Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, da waɗanne ni'imomi ne na Ubangijinku kuke ƙaryatawa. Arwatu hadisi kamar da yake cikin musnad, cikin sunan Tirmizi, hadisin Jabir yake cewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya fito ga sahabbansa sai ya karanta musu suratul Rahman daga farkonta har zuwa ƙarshe, suna sauraro kowa yayin shiru. Daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da su, haƙiƙa na karanta wannan sura ga aljanu a daren aljanu, daren da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gana da aljanu, yace laqad qara'tuha 'ala al-jinni laylatal jinni, na karanta wannan sura ga aljanu a daren aljanu. Fa kanu ahsana mardudan minkum, sun fi kyakkyawan ba da martani sama da ku, sun fi ku kyautata martani yayin da suke jin ana cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Manzo yace kuntu kullama ataitu ala qawlihi ta'ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, zalla ce duk sanda nazo akan wannan ayar da waɗanne ni'imomi ne na Ubangijin kuke ƙaryatawa, sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzib falaka alhamd, babu wata ni'ima ta Ubangijin taka ya Ubangijinmu da take sawa ko kuma muke ƙaryatawa, falaka alhamd, godiya ta tabbata gare ka. Haka suke faɗa a duk lokacin da suka ji an ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzib ولك الحمد. وانا حديثي ني حسن ضد اسناد الترمذي روايه وليد بن المسلم تي دغ زهير بن محمد روايه زهير زوار متان الشام دغ زهير بن محمد اكو مغانا اكنتا اما حديثي يانا ده شواهد اوراك حديثي ني حسن يازو ا cikin مسند انا البزار ده واسو لتتفان حديثي تا واسو هنيوي دبان ودان ده سكي نونا حديثي يانا ده كارفي يانا ده اصلي. Saboda haka wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa a yayin da suke jin ana cewa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sai su ce la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falaka alhamdu. Haka ya kamata kuma ku ce a yayin da duk aka karanta wannan aya, ba ina nufin ku daga murya ku faɗa ba, kowa ya faɗa a yadda zai ji yadda kansa kawai, an gane ku. Allah madaukakin sarki ya gaya wa aljanu da mutane cewa waɗannan ni'imomi ne da dama da Allah ya yi musu, ni'imar koyar da alqur'ani, sanar da alqur'ani, saukar da shi, halittar dan adam, koya masa bayani, halittar rana da sama da yadda suke gudana da lissafi, halittar taurari da bishiyoyi da tsirrai waɗanda suke wa Allah sujjada, da sama da Allah ya ɗaukaka ta ga dan adam, da kuma ƙasa da ya shimfiɗa masa, ya sanya masa kayan marmari da abinci iri-iri wanda zai ci shi da dabbobin da yake kiwo, waɗannan duk ni'imomi ne da Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam, ya shimfiɗa wa aljan. To wace ni'imar ce take jan shi har yana ƙaryatawa da Ubangiji la bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzibu falakal hamd. Za mu dakata a nan kafin mu rufe darasinmu. Akwai hadisin da ya zo, na so in ishara gare shi don ban faɗe shi ba a farkon karatu, don watakila wani zai iya cin karo da shi. Hadisin da ya zo cewa li kulli shay'in arus wa arusul Qur'an suratul Rahman, kowane abu yana da amaryarsa, amaryar Al-Qur'ani ita ce suratul Rahman. Hadisi ne yana cikin shu'abul iman na Baihaqi, amma bai inganta ba, hadisi ne munkar. Saboda haka shi yasa ba mu ambace shi ba, don kada wani ya je ya gan shi ko ya zo tafsiri ya faɗe shi, don wasu sun rubuta shi cewa ana kiran wannan sura Arusul Rahman, har ma suna ta ƙoƙarin sharhin me yake nufi da amaryar Al-Qur'ani. To hadisin ma gaba ɗaya bai inganta ba, don haka a fita batun sharhi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mu an su tambayoyi, akwai faɗakarwa da jan hankali musamman ga abinda ya faru a cikin 'yan kwanakin nan na shedana da lalaci da rashin kunya da rashin tsoron Allah ya da hotuna na batsa da lalata da aka yi a cikin wannan al'umma al'ummar musulmi a nan kasar idan kana bibiyar tarihin al'ummomi na musulmi na duniya aka ce ka yi lissafa al'ummar da ta damu da addininta da halayyarta da ɗabi'unta na ƙwarai to za ka kawo al'ummar ko musulmin Najeriya a sahu na gaba-gaba babu shakka duk wanda bai san Najeriya ba ya ziyarci Najeriya ya zo ya cakudu da musulmin Najeriya zai san al'umma ce muhafiza al'umma ce da take kula da kiyaye addininta da kuma kyawawan al'adunta to amma a kwana a tashi tsagera waɗanda ke ƙoƙarin su ga sun bice wannan hasken su ƙoƙarin su ga sun lalace tarbiya suka shiga aiki tukuru ba dare ba rana suka samu ɗaurin gindi daga wasu ɓatagarin manya wanda shine har ta kai ga abinda muka gani yana gudana a cikin waɗannan 'yan kwanaki abu ne mai ban takaici a ce ɗan musulmi ko 'yar musulmi sun yi lalata sun ɗau lalatar tasu a cikin abin ɗauka har kuma suna ana yaɗa shi irin wannan abu da yake faruwa hatta a ƙasashen da suka kai matuƙa ga lalacewa ƙasashen yamma ba kowace mace ce take yadda a zo a yi lalata da ita haɗa hotonta ba ƙasar da suka fi ko ina lalacewa matansu ba sa yadda da haka waɗanda ake yin haka da su irin yaran da ne yasassu ko waɗanda aka sato su daga hannun iyayensu ba su ma san a ina iyayensu suke amma ba waɗanda suke da galihu a cikin gari ba ba waɗanda suke da martaba aka san gidansu aka san iyayensu aka san garinsu aka san makwancinsu ba sa wannan dukkan wata yan pornography za ka samu ko dai sato ta aka yi an je an yi fasa ƙaurinta yarinya ce ƙarama aka ce ta zo za a samun mata aiki a Turai kawai ta tsinci kanta a irin wannan gida aka dinga dankara mata kwaya ana mata wannan aika-aika amma ba 'ya'ya waɗanda iyayensu suna ganinsu ɗan uwansu da danginsu suna tare da su to mu a ce gaba ɗaya wato lokacin da muna tafiya muna ta dawowa daga tafiya muna Lagos wani ya yi waya yake gaya da Dr. Bashir ai ga abin da ya faru wallahi abin da muke cewa irin labarurrukan nan ne kawai mutum ya ji magana bai tsaya ya tantance ba kawai yana yadawa so ake kawai a ji mun hau binyi hudu ba to ba za mu yadda da irin wannan jita-jitan ba ni da shi muna muka ce a yaushe ne har suka wuce sauran matakan har aka zo nan sai muka ki yadda kace su da ga su nan yadda hotan da suke nunawa ko rungumar juna ba za su iya yi ba su ne kuma har su kai ga yin haka kai muna jin irin yaran nan ne da kawai yan bare-bare to ashe abin da gaske ne sana'ar fina-finai a Masar kai ko sana'ar sinema a Masar bana ta cika shekara 100 wato ƙarni guda cur shekara 100 tun 1907 aka fara sinema aka fara fina-finai a Masar duk lalacewarsu da taɓarɓarewarsu da ayyukan Allah wadai da suke yi ba su kai ga wannan ba shekara 100 yau shekara nawa da fara waɗannan fina-finan har aka samu waɗannan da suke fina-finan har an kai ga yin haka kenan in suka yi shekara 100 nan gaba su kuma yaya za mu gansu kenan za su zama irin naturalist ɗin nan masu tafiya tsirara akan titi su ce su kawai ba za a shiga yancinsu ba ai sa kaya ma kuntata yancin dan adam ne su tuba kayansu su watsar su dinga tafiya tsirara su akan titi ina jin watakila din da su suka yi shekarun da Misrawa suka yi suna fina-finai da su da haka zamu gansu. To babu shakka wannan abun da yake faruwa dole ne a ja hankalin shugabanni masu mulki su ji tsoron Allah, su sani amana ce Allah ya danka musu ta al'umma. Mafi girman amanar da take wuyansu ta al'umma ita ce amanar addininsu. Kuma sai Allah ya tambaye su kan dukkan wani abin da zai faru a cikin wannan al'umma ya shafi addininta. Sai Allah ya tsitse su ya tambaye su. Mas'uluna amama Allah. A yadda muke gani akwai sakaci ba ƙanƙani ba dangane da waɗanda Allah ya danka musu shugabanci na musulmi. Akwai sakaci wajen ɗaukan matakan da suka dace, domin an kai waɗanda ma za a kirawo a karrama cikin waɗannan fitsararun shine wanda ya fi ko wacce ta fi kowane fitsara, su za a girma. To da a ce hukuma tana dukan dukkan wani wanda ya kauce hanya da hannun ƙarfe ko da hannun dutse ba da hannun soso ba, to da abin bai kai ga haka ba. Sannan ɓangare na biyu, ɓangaren malamai da masu wa'azi da masu ilimin boko da ma'aikata kafofin watsa labarai, sawa'un wanda ake ji ko wanda ake gani ko waɗanda ake rubutawa, su kansu za su taka rawa ba ƙarama ba wajen wannan abu ya ci gaba ko wajen a kawo ƙarshensa ko alal aƙalla a yi masa saiti. Da dama daga cikin malamai an samu waɗanda suka yi bara gurbin fatawa saboda kawai su biya wa wasu buƙatunsu, wanda wannan fatawar ta taimaka. A gidan radiyo suka fito suna cewa ai akwai malamin da ya mana fatawa ma dinga ma ya halatta mu riga batsa da baki, mu riga batsa ya halatta mana ma iya yin batsa da baki. Kan wace aya ko hadisi ya halatta musu su yi batsa? Da mace da namiji sun haɗu suna batsa, me ba zai biyo baya ba? Musulunci da ya zo suratul nur kawai, suratul nur ita kadai ta kunshi rigakafi, rigakafi da toshe kafar da za ta kai ga zina. Allah maɗaukakin sarki sai da ya faɗi abu 30 da wani abu 30 da yan kai 36 da 5 ko da 6 a cikin ayata ta farko har zuwa wajen ayata 36. Allah sai da ya faɗi rigakafi banda wanda sunna ta zo da shi, wannan cikin suratul nur kadai ka karanta zaka fitar da zaka ga waɗannan ayoyinta gaba ɗaya rigakafi ne. To musulunci da ya zo da wannan rigakafi shine kuma zai zo da halatta namiji da mace, ba mata da miji ba, su zauna suna maganganu na batsa a ce halal ne? Musuluncin da yayi wannan rigakafin shine zai zo yayi maka wannan halaccin? Hakanan kafofin watsa labarai suna da rawar da suka taka ta hanyar kokarin fito da waɗannan da ake kiransu taurari, zo ana hira da ita ko da ita, ke ya sunanki ne, ke shahara, kina da masoya, kina birge yara, kina birge samari da 'yan mata da mata a gidansu, ina ne asalinki, ina da ina kika yi karatu, wane fim kika fuso, ina ne kika fi taka rawa, wane ne ya fi birge ki cikin 'yan wasa, wane ne baya birge ki, wane irin abinci kika fuso, wane ne ba kya so? Wato ana son hatta a wajen abincin da take ci ko kayan marmarin da take sha, a sa 'ya'yanka maza ko mata, samari ko 'yan mata, su kwaikwaye ta a nan. A'a ni ai ba ina sha'awar in dinga cin apple, apple ta yi fadin rayuwar ta fa apple din nan ba gani, ina son ta cin apple. A gama wannan tarkace da ita a ce to taurarewa wance kenan, ko zabiya wance, ko tauraruwa ne. Yara a gida suna ji, mata suna ji, to kaga kafofin watsa labarai sun taimaka wajen wannan. Dole idan ba su ji tsoron Allah ba, suka dawo suka yaƙi dukkan wani abin da yake aiki ne na ɓata gari, suka yi ƙoƙarin yaɗa fazila, to za su shiga cikin darkon Allah. Inna allazina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Wanda duk suke su al-fasha ta yadu a cikin waɗanda suka yi imani, Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya, kuma tana jiransu a ranar gobe kiyama. Duk wanda zai taka rawa wajen ya ga waɗannan abubuwa sun yi ta faruwa, to shi ma zai shiga cikin wannan narko na Ubangiji. Sannan iyaye maza da mata, Allah fa ya kirawo ku ya ce ku kiyaye kanku da ƴaƴanku da iyalanku daga wuta. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ba yadda za a yi kai ka samu kubuta idan baka tarbiyanci ɗanka ba ko ƴarka. Matukar ka kyale ɗanka ko ƴarka sun lalace, baka yi kokarin dora su akan hanya ba, kai babu ko kafi kowa sunna, ko kafi kowa aikin da'a, kana cikin garari, kana cikin halaka. Allah cewa ku ceci kanku da iyalanku, bai ce ku ceci kanku ku kadai ba. Iyaye suna ganin ƴaƴansu ba za su ja musu kunne ba, ba za su faɗakar da su ba, ba za su nuna musu abin da ya kamata ba, ba za su hana su daga kan abin da bai kamata ba. Sun taka rawa ba ƙanƙanuwa ba wajen yaɗuwar wannan abu. Duk da ina tsammani waɗanda dacen rudansu aka yi, wannan abin da ya faru zai sa su yi hankali. Rubba dharratin nafi'a, watakila wasu an je an gaya musu cewa su kyale ƴaƴansu mata su zo su yi sana'a ce taimakawa, tallafawa iyayensu za su yi. A haka aka fito da ƴaƴan, musamman yawancinsu daga ƙauye su aka fito da su. To wannan za ta sa su faɗaku su san cewa ga fa abin da ƴaƴansu suke yi. Waɗannan su aka iya ɗauka, su suka yi rashin kunyar ɗaukan hotonsu lokacin da suke lalata, sauran ba su ɗauka ba ne. Sauran ɗauka ne ba su yi ba, amma ba wai ba sa yi ba ne. To zai yi uba ko uwa idan masu kishi ne, rudansu aka yi, wannan zai sa su faɗaku. Da dama an ce wasu daga cikin iyaye sun gane wannan, sun taka wa ƴaƴansu birki. Wasu ma daga cikin ƴan wasan da suka ga irin bala'in da ita wannan da shi wancan suka fada, su ma sun yi wa kansu kiyamul layli, sun ce sun daina. To muna fatan wannan abin da ya faru mai bakanta rai ta wani bangare kuma zai taimaka a tsamo da dama daga cikin waɗanda suke cikin wannan dagwali, su gane abinda suke kai ba hanya ce ta ƙwarai ba. Sannan sauran jama'a gaba ɗaya duk muna da rawar da za mu taka, kowane ɗaya daga cikinmu yana kan wata gaba ta addinin musulunci, don haka akwai rawar da zai taka. Kowa ya ɗauka soja ne daga cikin sojoji na addinin musulunci, a yi ƙoƙari a ga an yaƙi dukkan wani abin da yake zai ɓata al'umma, zai ɓata tarbiyyarta. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye.
Kuma a ciki sai ya ce kaza, to ai zai iya zama kaza.